Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 25 49 60 sai kuma kilohertz 1530 matsakaicin zango. Masu sauraron ma jamhuriyar Niger a kullum za su iya kama mu kai tsaye ta shoshin radio amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niyya murya arewa ko kuma radio Africa zango na 102.5. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da kuke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurare assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdul tare da Jummai Ali muke farin cikin jarraga mashirin namu na yau Alhamis ta farko a watan Yuni ranar 1 ga watan Yuni kenan shekara ta 2017 kafin ku ji abin da muke tafi da shi ga kanin labarai.
Shugaban Amurka Donald Trump ya ce yau Alhamis idan Allah ya yarda zai ba da sanarwar shawara da yanke game da yarjejeniyar yanayi da aka kula a Paris kasar Faransa. Harin wani bam da aka boye cikin wata mota ya kashe mutane 90 da raunana mutane 300 a kasar Afghanistan. Sannan kuma babban sakataren Majalisar Dinkin Duniya Antonio Guterres yana kokarin ceton shawararren samun zaman lafiya a tsibirin Cyprus.
Kanin labaran kenan. Gwamnatin Tarayyar Najeriya ta kuduri aniyar kafa sababbin kotuna da za su rika shari'anta kararrakin cin hanci da rashawa. To koyaya za ta sauye zane a yaki da cin hancin da rashawar da aka shafe shekaru ana ikirarin yi a Najeriya?
Akwai abin da ya canja sosai saboda waɗannan kotuna da aiki ne don hujjar a yi kokari a yi wa mutanen da ake zargin su yi tashi kuɗin kasa ko sun ci amanar kasa za a yi musu hukunci kan lokaci.
Muna kuma da rahoto kan wani yunkurin Amurka na ganin an samu maslaha tsakanin manoma da makiyaya a Najeriya sai kuma shirin domin iyali amma duka sai bayan kun sha labarai.
Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Bam ɗin da aka ɓoye cikin motar a kori kura ya fashe jiya Laraba da safe a unguwar da ofisoshin jakadanci suke a Kabul babban birnin ƙasar Afghanistan ya kashe aƙalla mutane 90 da raunana fiye da mutane 300. Wani jami'in tsaro da ya ce a saka sunansa shi ya bayyana wa muryar Amurka yawan mutanen da suka mutu sa'o'i bayan tashin bam ɗin. Tun da farko mai magana da yawan ma'aikatar kiwon lafiya ta Afghanistan Wahidullah Majro ya ce mutane 80 ne suka mutu ko da yake ya ce akwai yiwuwar adadin ya karu. Bam ɗin ya ratsa yankin Wazir Akbar Khan na birnin Kabul inda ne ofisoshin jakadancin kasashe da kuma ofisoshin gwamnati suke. Bam ɗin ya lalata motoci da kuma gine-gine da suke kusa.
Shugaban Amurka Donald Trump ya ce yau Alhamis ɗin nan ne idan Allah ya yarda zai ba da sanarwar shawarar da ya yanke akan ko ya fitar da Amurka daga yarjejeniyar tarihi da aka kulla a Paris a shekara ta 2015 akan yanayi ko kuma a'a. A sakon da ya sa a dandalinsa na Twitter, Shugaba Trump ya ce zai ba da sanarwar shawarar da ya yanke da misalin ƙarfe 3 na yamma agogon Washington DC. A lokacin da ya bayyana da Prime Minister Vietnam wanda yake ziyara nan Amurka, Mr. Trump ya ƙi ya ba da amsa ga tambayar da aka yi masa akan wannan batu, illa kawai ya ce nan ba da jimawa ba za a san matakin da zai ɗauka. Tun da farko ya ce yana jin bayanai daga ɓangarori da dama a saboda haka zai nazari tukuna. Ta wani gefen kuma shugaban na Amurka ya ƙara caccaka binciken da Majalisar Dokoki take yi akan alaƙar yaƙin neman zaɓensa da Rasha. Yana ikirarin cewa 'yan jam'iyyar Democrat ta masu hamayya ne su ne suka hana a saurari shaida daga wani tsohon muƙarrabinsa da zai wanke shi. Mr. Trump ya ce ba tare da wata shaida ba 'yan jam'iyyar Democrat da suke cikin kwamitin leƙen asiri na Majalisar Wakilai ba sa son Carter Page tsohon mai ba shi shawara akan yaƙin neman zaɓe ya ba da shaida.
A ranar Lahadi idan Allah ya kai mu babban sakataren Majalisar Dinkin Duniya Antonio Guterres zai gana da shugabannin Cyprus da suke gaba da juna a birnin New York a wani yunkurin ceton shawarorin samun zaman lafiya a Cyprus ɗin da ke digirgire. Dukkansu shugaban Cyprus na girka Nikos Anastasides da kuma shugaban Cyprus ɗin Turkiya da ta ɓalle Mustafa Akinci sun yadda za su halarci taron da za a yi a hedkwatar Majalisar Dinkin Duniya. Mr. Guterres ne ya buƙaci a yi tattaunawa bayan wurgajewar ƙoƙarin da Majalisar Dinkin Duniya ta yi a makon jiya na yin shawarorin samun zaman lafiya a Cyprus a birnin Geneva. sabon yunkurin da sake hade tsibirin Cyprus shekaru 43 bayan rikicin siyasa da arangamomin soja sun raba tsibirin na tekun Mediterranean tsakanin Cyprus din Girka a kudanci da kuma Cyprus din Turkiya daga arewaci. Ya fuskanci matsala watan jiya domin an samu sabani sosai akan batutuwa masu sarkakiya. Wanda yake shahararren da aka yi cikin shekaru biyu da suka shige sun samu ci gaba sosai, to amma jakadu sun ce shinan gaibu sai Allah abinda zai faru nan gaba.
Hukumomin kasar Somalia sun ce wani komandan kungiyar 'yan tawayen Somalia ta Al-Shabab mai suna Bishar Mumin Fara jiya Laraba ya saranda ga sojojin gwamnatin kasar. Ministan yada labaru na kasar Abdulrahman Umar Osman ya tabbatar komandan na Al-Shabab Bishar Mumin Fara ya yi saranda jiya Laraba a yankin Hiran da ke kudu maso tsakiyar kasar. Wani jami'in sojan Somalia mai mukamin janar wanda ya yi wa komandan Al-Shabab din tambayoyi ya faɗa wa murya Amurka cewa kungiya Al-Shabab ta tura komandan zuwa Hiran, wani babban yankin kasar Somalia wanda ke da kimanin mutane miliyan guda, yawancin su manoma, domin ya kai musu hare-hare kuma ya kashe su cikin wannan wata na azumi. Komandan na Al-Shabab ya yi saranda kuma ya miƙa wa sojoji bindigogi masu sarrafa kansu samfarin AK-47.
To waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jiya Laraba aka rantsar da Alexander Vučić a matsayin shugaban kasar Serbia, sau'i ba magoya bayansa sun yi taho magama da masu zanga-zanga waɗanda suka zarge shi da laifin yin mulkin kama karya. Mr. Vučić, wanda tun shekara ta 2014 yake rike da mukamin Prime Minister kasar, ya lashe zaben shugaban kasa da aka yi a watan Afrilu da gagarumin nasara. Jiya Laraba ya sauka daga kan mukamin Prime Minister a hukunce. A yayin da yake jawabi gaban magoya bayansa a harabar majalisar dokokin kasar, shugaba Vučić ya yi alkawarin tabbatar da zaman lafiya da kwanciyar hankali da kuma kare makomar yaran kasar. A can kasar Macedonia kuma jiya Laraba, majalisar dokokin kasar ta zaɓi sabuwar gwamnati ƙarƙashin jagorancin shugaban masu hamayya Zoran Zaev, matakin da ya kawo ƙarshen cijewar harkokin siyasar watanni shida. Kusan watanni shida bayan zaben wakilan majalisar dokoki da aka yi a ranar 11 ga watan Disamba, jiya Laraba da daddare wakilai 62 daga cikin wakilai 120 suka zaɓi sabuwar gwamnati. Tun shekara ta 2015, kasar Macedonia ta kasance ba ta da tsayayyar gwamnati bayan abin fallasar sata jin bayanai da ta hamɓarar da tsohuwar gwamnatin kasar.
Labaran duniya kenan kuka saurara. Da labarin buɗe taskar hotunan namu a Najeriya, inda gwamnatin tarayya ta kudura aniyar kafa sababbin kotuna da za su rika shar'anta ƙararrakin cin hanci da rashawa. To ko wannan yunkurin zai iya yin tasiri ganin yadda ake zargin bangaren shari'a da ba mai ƙarfin aljihu gaskiya? A cikin hirarsu da wakilinmu Hassan Maina Kaina ta wayar tarho, Alhaji Abdulkarim Dayyabu, shugaban rundunar adalci ta Najeriya, ya bayyana cewa
tsarin da aka taho da shi ne aka same shi a cikin wani irin yanayi da aka kama baya iyan tasiri, amma aka ce an yi sababbin kotuna yanzu da kyakkyawan tsarin da za su zo su kula da dukkan sababbin shari'o'i na irin waɗannan miyagun abubuwa da suka faru a ƙasar nan tsawon shekaru. To kaga wannan zai tabbatar da cewa an expediting, wato an gaggauta yin hukunci, saɓani da aka saba yin mutum na al'ada za a rinka jiran wani shekara biyu, shekara uku, shekara biyar. Misali, ni kaina na kasance a ɗaya daga cikin kwamitoci da aka yi mai shari'a layin ruwa a gwamnatin PRP a Kano, da aka kafa mu tsawon shekara guda muka rakaɗe garin gaba ɗaya dukkan hukumomin da muka yi kuce-kuce har a gidan sarki. Kuma ka manta ko ta aka ba a gidan sarki a lokacin su Sardauna aka yi hukunci a kan sarki Kano Muhammadu Sunusi na farko. Bikin wannan kaga ko sai mai za a yi shi shi kuɗa da wani abu da ake so su kula da shi a wannan lokaci a cikin gaggawa, kuma a yi shi cikin yadda ya kamata cikin adalci.
Tambayar da ke buƙatar amsa a nan shi ne, ko akwai abin da zai canza yankan sabbin kotuna? Awal Musa Rabsan Jani dan kungiyoyin faran hula ne.
Akwai abin da zai canja sosai saboda kaga waɗannan kotuna da aiki ne dan hujjar ai kokari a yi wa mutanen da ake zargin su da kan cewa sun yi tace kudin kasa ko sun ci amanar kasa. Za a yi musu hukunci kan lokaci a tabbatar da kan cewa duk alƙalin da za a kawo irin waɗannan kotuna alƙali ne wanda yake bashi da gabo, bashi da wato makirci a cikin zuciyarsa.
Lauyan tsarin mulki Yakubu Sale Bawa na marabalale da wannan mataki.
Idan ka duba kotunan mu a Najeriya yawanci akwai cunkoso na sharhu da dama. To wannan yakan sa kotuna da su masu shari'a hankalin su ya karkata akan su ga cewa sun yi waɗansu sharhu domin kowace shari'a ya zamanto tana tafiya yadda ya kamata. Amma idan aka ce an kaddamar da kotu wadda take musamman aikinta shine ya zamanto tana aiki kuma tana sharhu na da ya jibanci cin hanci da yaƙi da rashawa, sharhun za su tafi yadda ya kamata ba tare da an ɗauki lokuna ba. Sai ka ga ana yin shari'a ɗauki shekara 5-10 ana yi. Wannan bai zama da taimako ba. Na ɗaya ba adalci, domin adalci kanshi idan ya zamanto an yi shi a makare wanda Bature ke kira an yi delay, shi kanshi wannan adalci bai tabbata adalci.
Wasu dai na ganin ba sabbin kotuna na musamman ake bukata a halin yanzu ba, illa tsarkake tsarin shari'a da ake da shi a ƙasar nan. Amma Abdulkarim da Yabu ya ce ba haka mutum yake ba.
An gaya maka an samu gwamna ya yi satar da ta fita hankali, aka ce duk kankara ke ƙasar nan duk kotunan su je sun wanke shi, sai gunda yake a ce kuɗin a can aka ɗaure shekara 10. To in irin wannan kotunan za a bari a ce za a ci gaba tsawon wani lokaci a ɗauka ana yin gyara, ai a shin alƙalin ma suke ritaya akwai wanda ba su samu dawo ba ne, amma suna aikin da za su iya kowane shirin hukunci ko na adalci.
Hassan Maina Kaina, murya Amurka daga Abuja, Nigeria.
Sarakunan Fulani a yankin kudu maso yammacin Nigeria sun koka game da tafiyar hawainiya da suka ce gwamnatin tarayya na yi wajen kawo ƙarshen rikicin tsakanin manoma da makiyaya musamman a yankin kudu maso yammaci da kuma arewa maso tsaki a Najeriya. Wakilin Babangida Jibrin na ɗauke da ci gaban rahoton.
Shugabannin Fulani sun bayyana wannan kuka ne a ganawar da suka yi da tawagar jami'an ofishin jakadancin ƙasar Amurka a Najeriya domin gano bakin zaren warware wannan rikici na makiyaya da kuma manoma wanda yake cinyewa a ƙasar. Alhaji Muhammad Bambado shine sarkin Fulani Lagos kuma shugaban tawagar Fulani a wannan ganawa, kuma na tambaye shi ko wannan ganawa da Amurkawan na nufin gwamnatin Najeriya ta gaza kenan.
Tunda kaga Amerika ta shigo, to gwamnatin mu ta kasa kenan tunda an shigo da siyasa a cikin al'amuran, sai yasa kaga cewa su Americans sun shigo magana. To wata kila yanzu da Amerika suka shigo, kila gwamnatin namu za su wawaye mu kuma su saurara kuma su ga su yi abin da ya kamata. Kuma duk da haka ba a ce gwamnatin ba sa kokari ba, shi abin ba gwamnati bane kawai, kowa yana da haƙƙi akan irin wayannan abubuwan. Duk muna da haƙƙi da mu da makiyaya da manoma da gwamnati kowa.
Wannan ganawa da Fulani da kuma wakilan ofishin jakadancin na Amurka dai shine na biyu a kokarin da gwamnatin Amurka ke yi na warware rikici da masana harkokin tsaro da kuma kungiyoyin sa-kai ke ganin ya zama wajibi gwamnati ta tashi tsaye wajen magance shi kafin lamarin ya gagari kundila. Imam Shafi'u Abdulkarim na ɗaya daga cikin shugabannin kungiyoyin sa-kai da ke neman bakin zaren warware wannan rikici.
And the whole reason for this meeting is to engage the Fulani community and see how we can come up with a proactive measure to address the lingering clashes between the herdsmen and the farmers.
Yace makasudin wannan taro shine na ganawa da shugabannin Fulani domin magance rikicin wanda yake cinyewa tsakanin Fulani da kuma makiyaya a kasar. Alhaji Muhammad Kabir Lambar shine shugaban kungiyar Miyati Allah na jihohin yammacin Najeriya.
Abinda nake kira ga mu makiyaya don tabbatar da wannan yaki, na tabbatar da cewa kiwon nan ya kasance yana nan, to wallahi makiyaya su tashi da kansu su baiwa shugabannin su goyon baya. Na ganin cewa waɗannan kungiyoyi da suke zuwa na ƙasan waje waɗanda suke so su taimaka mana, sun mun amince da su, mun yadda da su, don kila da zuwan su za su gaya wa gwamnatinmu ta yadda ta cewa mu Fulani mun tsaya akan sana'armu, mun dogara da ita, ba mu dogara da wata sana'a ba. Duk ba Fulani inda yake a Najeriya, komai karatun shi, komai mukamin shi da ya samu, za dakatar da shi da shanin sa
ko da yake tawagar ofishin jakadancin na Amurka sun kiyaye cewa ufan ga yan jaridu a wajen wannan taro wani jami'in ofishin jakadancin da baya so na ambaci sunan sa ya shaida mani cewa fatan gwamnatin Amurka shine na ganin an yi wa wannan rikici na Fulani da kuma makiyaya tufka tunda wuri ta yarda za a kaucewa rikici a kasar babin ya jifrin murai Amurka daga Lagos.
Babu kyau tunda an yi a baya ko mun gani ku sai da bakin cikin juna Allah ke magani bacin yanzu ga zo mu taru mu zauna lafiya
mu zauna lafiya al'umma ta kasa ta kunciya kuma na lafiya shi da su da Najeriya
masallaci ta ke joci ya fito duka kun tsaya ku gaisa sai ku ce an tashi kallau yau lafiya
lallai
ku tar Allah muke Allah kuwa shine don daya
lallai
bar bambanci na kabila ko addini
ku zauna lafiya al'umma ta kasa ta kunciya
to har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu agogoma nan Washington na cewa karfe 1:16 na asuba karfe 6:16 kenan agogon Najeriya Niger da Kamaru karfe 5:16 agogon Ghana ga shirinmu na gaba
ya Allah ya Allah na roka Allah ni kai ne na roka baroki ka tonka hoiba ku jama'a tambaya nike da ku jama'a tambaya nike da
a cikin su gaba daya yanzu su 106 nan ba wanda yake da juna biyu ba kuma wanda yake da cutan kanjama wannan kike ji daga gare ni ni na ga ya miki domin likitoci sun gwada su aka ga ya mana
masu saurari assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya ranar talata likiciya da ke duba yan matan 82 da gwamnati ta karbo ranar 6 ga watan Mayu Dr. Ann Okorafo ta asibitin hukumar farin kaya ta DSS ta mika su ga ministan kula da harkokin mata Sanata Aisha Alhassan saboda a ci gaba da kula da su bayan ta tabbatar da lafiyar su ga rahoton da wakiliyarmu Madina Dauda ta hada mana
we will do what is necessary in order to get you to where you need to be. You are not being done any favors. This is your right as citizens of this country to get what needs to be done for you to be okay.
Gwamnati za ta yi duk abin da za ta iya yi na ganin cewa kun cimma burinku na yin ilimin boko za a koya muku sana'o'i kuma za ku yi karatu cikin walwala a duk inda kuke so haƙƙinku ne a matsayinku na ɗan ƙasa ba alfarma za mu yi muku ba inji Dr. Nicholas Adufere wakilin muƙaddashin shugaban ƙasa Professor Yemi Osinbajo ita kuwa ministan kula da harkokin mata Sanata Aisha Alhassan wacce ta karbi ƴan matan ta yi min bayani kamar haka
zan rike su in Allah ya yarda har lokacin da za a bude makarantu na gwamnati wato watan 9 so zan ce a kalla wata 4 kenan daga yanzu amma wa'ancan da suka fara zuwa kin ga tun watan 1 ina rike da su har zuwa watan 9 to su za mu rike su wata 9 na farkon da suka zo su 24 wa'annan kuma da suka zo yanzu za su zanna da mu wata 4 don gaba ɗayansu za mu tura su makaranta a watan 9
makarantun da za ku kai su makarantu ne da za su yi cuɗanya da sauran ƴan uwansu ko kuma
da
makarantu na daban
a'a da kyau makarantu da ƴaƴan kowa ke zuwa su ma ƴaƴan Najeriya ne kaman kowa makarantu da kowa yake zuwa shi za a tura su makarantun da ƴaƴan mu na Najeriya suke zuwa irin wanda ni da ke muka je ba private schools ba government schools
labarin da muka samu cewa wasu suna da juna biyu wasu su kuma suna dauke da cututtuka kaman ƙwayan cutan kanjamau ina gaskiyan wannan labari
wallahi tallahi wannan ƙarya ne ba wanda take da cutan kanjamau a cikin su ba wanda take da juna biyu ko daya a cikin wa'ancan da suka dawo 24 da kuma wa'annan da suka dawo wa'anda suke da yaya wa'anda dama a can sun yi aure ne kafin su dawo su kuma su uku ne daya wanda ke da da na hudun ita kuma dama ta yi aure matan aure ne ta je sake zaman jarabawa Jigawa aka je aka dauke ta da mata je da cikin ta wata uku aka dauke ta ta haihu da aka dauke su bayan wata shida to ita ce matan aure a cikin su da ta dawo yanzu haka ma tana gida tace tana son ta je ta huta ta dawo ta ci gaba da karatunta saura guda uku nan dake da yaya sun aure wa'ancan mutanen ne da suke can har sun haihu sannan suka dawo to banda wa'annan a cikin su gaba daya yanzu su 106 nan ba wanda yake da juna biyu ba kuma wanda yake da cutan kanjama wannan kika ji daga gare ni ni na ga ya miki domin likitoci sun gwada su aka gaya mana
to waɗanda suka zo da ciwo kamar wacce an yanke mata kafa daya da wacce hannunta kuma ke rataye a jikin bandeji me ya faru da su
eh to kin san suna jejin nan kin san ana jefe-jefen boma bumai ana harbe-harbe to a cikin irin wannan ne aka same su to dayan da aka same ta mai ciwon kafa-kafan yayi ciwo yayi ciwo da yake ba taimako har ya lalace har ya yanke to ita wannan kuma hannun ya karye ne kin ga an daure yanzu yana daure to ita wannan da kafa ya karye kuma an auna kafan za a yi mata kafan wato artificial limb kenan domin ta samu ita ma kaman sauran ta rika yawo kin san yanzu duniya ya ci gaba masu artificial limb har kullu suna bugawa
duke su waɗannan ƴaƴan da kuka yi yanzu yaya kuka yi da iyayen kun shiga wata yarjejeniya ne da su cewa za su ban muku ƴaƴan su
duk ƴa da kika gani anan da son ranta ne da kuma yardan iyayenta ko yau ɗayan su tace ni na fasa ina so in tafi gida zamu kira iyayenta ne su zo mu mika ta ga iyayenta amma dukkan su suna zaune nan da yardan su ne da kuma yardan iyayen su
idan kuka mika su ga iyayen za ku ci gaba da ba su taimako da kuma gudumawa da dauki da kuke badawa
insha Allah yadda ake taimakawa duk dan Najeriya da yake bukatar taimako haka gwamnati za ta taimaka musu insha Allah
wa zai dauki nauyin karatun su tunda sun zubar da shekaru uku
a yanzu dai kamar yadda kika ji Babu Buhari ya faɗa wato shugaban kasa ai ya faɗa yace saboda wahalan da suka sha cewa an dauke su suna wurin mu ne suka je suka zubar da shekara uku na rayuwa gwamnati za ta dauki nauyin karatun su wa'anda ma ba su shiga irin wannan yanayi ba ai gwamnati na bada scholarship saboda haka su ma gwamnati za ta ba su scholarship na karatu
to wa'annan da suka ce ba za su dawo din ba yaya kuke gudanar da iyayen su
muna ta ba su hakuri muna cewa iyayen su ci gaba da addu'a mu ma za mu ci gaba da addu'a domin Allah ya juya hankulan su su dawo gida su sami iyalan su
kungiyoyi masu zaman kansu na kasashen waje irin su asusun tallafa ma yara na duniya UNICEF da hukumar kula da iyali ta Majalisar Dinkin Duniya UNFPA sun taka rawa wajen ganin ƴan matan sun samu kula kamar yadda jami'ar hukumar UNFPA Kori Habib ta yi bayani
su wadan da aka kawo su na yau din nan ba su kadai ba tun wannan wanda suke nan gurin 24 kusan wata 6 ko 7 kenan muke taimakawa ministry ta women affairs to akwai fannin aiki da muke yi tare da su da muke ba su gudunmawan kuɗi da yake tallafawa su ƴan matan da aka kawo a yanzu kuma dai kamar misali a yau zan iya ce miki gyaran ɗakunan da za su sauka zuwa gadaje zuwa katifu har zuwa bargo da kuma bishit domin muka dauki dauniyan wannan muka kuma gyara musu bayan gida inda suke wanka da nasu duk komai da kika gani na gurin nan shi yasa tambarin mu ke cikin bangon dan an kashe kuɗi dan gyara to kuɗin kuma ya zo ne ta fannin Canada su suka turo kuɗin ta gefen mu don mu zo mu taimaka a ciki har da biyan malamai guda biyar da suke koyarwa ƴan mata din da kuma muka dauki ɗawainiyan a kowanda suke neman lura na asibiti na kwarai kamar wanda kafafuwar ta a yanke din nan da wanda ta karye da kuma guda biyu da basu gaya mana menene ba amma duk suna cikin wanda kuɗin yake lura da su a ciki
idan suka bar nan mai yiwuwa za a kai su makarantu da sauransu akwai wata gudumar da za ku bayar na taimaka musu domin ilimi
kafin nan zuwa lokacin ma malaman da suke koyarwa yanzu ma mu muke biya
malamai 20
malamai kusan 6 da kuma an daddauki kaman an daddo metron guda 4 masu lura da su duk wannan suna cikin wanda muke biya albashin su to amma banda wannan akwai riguna da ina garin jima'an nan zamu kawo mu rarraba musu na saka sutura na kwarai da kuma akwai abin da muke kira dignity kit ticket din shine tunda ƴan mata ne suna ganin al'adun su so a ciki akwai su kamfai akwai su brush da su makalin da su man shafawa da irin wannan abubuwa wanda kasan dai in al'ada yazo dole a tare ta tunda mace suke da kansu to zamu zo musu da su duk mu rarraba musu shi da ranar juma'a kuma ina ga alaman ba aiki ne na lokaci guda ɗaya ba zamu ci gaba da tallafa musu har zuwa wata kadan dai za su yi wata 9 kama daga wanda suka zo 24 na farin zuwa na yanzu duk dai za a kai wata 9 so wannan duk dai muna cikin wanda muka yi niyya mu taimaka musu kuma akwai kungiya da yawa wanda su ma suke turo kudin su dan a yi musu din ta hanyar mu.
Na ga kin ce za ku kawo musu sutura, na kuma gansu da akwatuna kowaccen su shaƙe da kaya. To na ku kayan daban ne?
Eh to namu ma dai kusan guduma ne. Kin san sutura ba ta kada. Wannan kare kika gani mun ji labarin cha da ita matar gwamnatin Borno Hajiya Nana Shatima ita ta yi musu wannan guduma. Allah shi mata albarka kuma Allah ya saka. Domin duk wanda aka ce ya fito daga hannun mutanen nan wurjanjak ba abin da ba zai bukata ba kuma ba taimakon da ba zai bukata ba. Mu a matsayin mu na UNFPA za mu tabbatar cewa da tunda ƴan mata suke sun samu tarbiyarwa, sun samu lurarwa, sun samu kwanciyar hankali a wurin nan kafin su koma hannun iyayensu. Amma yanzu kan suna yin karatun da kika sani na boko din, kuma ana nuna musu mata addinin Krista din, har da kalilan su da suke ciki ƴan musulmai din tunda kalilan ne a ciki. Su ma akwai malamin Islamiya da yake zuwa, su ma na Krista akwai mai zuwa musu duk ana biya.
Waɗannan ƴan mata 106 suna cikin 276 da ƴan Boko Haram suka sace a ranar 14 ga watan Afrilun shekara 2014. Lamarin da ya jawo wa gwamnatin wancan lokacin kakkausar suka daga duk faɗin duniya. Amma ƴan fafutukan ƙwato ƴan matan sun nuna farin cikin su a game da samun waɗannan ƴan mata. Dr. Iman Shehu jigo ne a ƙungiyar Bring Back Our Girls, ƙungiyar da tafi kowacce dagewa wajen ganin an sako ƴan matan na Chibok.
Gaskiya mun ji daɗi don a wannan lokaci da yake yawancin mutane sun ga kaman cewa ba zai yiwu ba a sami kowace yarinya cikin waɗanda aka ɗauka, musamman bayan da 20 da guda ɗin nan suka zo an ɗauka cewa shikenan Boko Haram ba za su, musamman yadda aka matsa musu lamba, ba za su sako ƴan matan ba. So wannan ya zama abin murna sosai.
Haka yake, da kuma fatan nan ba da dadewa ba, gwamnati za ta dawo da sauran ƴan mata 113 da suka rage a hannun kungiyar da kuma dukkan mutane da ake garkuwa da su. Abinda lokaci ya ba mu damar kawo muku kenan yau, sai kuma mako na gaba idan madaukakin sarki ya nuna mana ku je mu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin wakiliyarmu Madina Dauda da ta ba da gudunmuwa ga nasarar wannan shiri, da kuma Salamun Abo da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa ala tabbatar mana da alherinsa.
Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya.
Sai kuma karatun Alkur'ani mai girma.
Ismi Adam Mustafa Jibrin fi madarasati al-Ansar Islamiyya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم.
To kafin mu karkare ga takaitattun labarai.
Bam da aka boye cikin wata motar a Kurukura ya fashe jiya Laraba da safe a unguwar da ofisoshin jakadanci suke a Kabul babban birnin kasar Afghanistan, ya kashe akalla mutane 90 da kuma raunana fiye da mutane 300. Wani jami'in tsaro da ya ce a saka sunansa shi ya bayyana wa muryar Amurka yawan mutanen da suka mutu sa'o'i bayan tashin bom ɗin. Shugaba Donald Trump na Amurka ya ce yau Alhamis ɗin nan idan Allah ya yarda zai ba da sanarwar shawarar da ya yanke a kan ko ya fitar da Amurka daga yarjejeniyar tarihi da aka kulla a Paris a shekara ta 2015 a kan yanayi ko kuma a'a. Saƙon da ya sa a dandalinsa na Twitter, shugaba Trump ya ce zai ba da sanarwar shawarar da ya yanke na misalin ƙarfe 3 na yamma a agogon Washington DC. A ranar Lahadi, idan Allah ya kai mu, kuma babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres zai gana da shugabannin Cyprus da suke gaba da juna a birnin New York a wani yunkurin ceton shawarwarin samun zaman lafiya a Cyprus ɗin da ke da girgire.
To masu saurare na, muka kammala shirye-shiryen na safiyar yau, amma kada ku yi nisa, nan da sa'a 1:30 za mu sake shigowa da shirinmu na hantsi lokacin da Usman Kabara zai shigo da shirin na kasa, shirin da yake yayata gudunmuwa da waɗanda ke rayuwa da larura ke badawa ga ci gaban al'umma. Kafin mai sallama, bari mu mika gaisuwar ta'aziyya ga ɗarikan ikuwa domin rasuwar Reverend Ati Dogon Baya mai ritaya, wanda ya rasu ranar Lahadi aka kuma yi jana'izar sa jiya Laraba. Sai kuma rasuwar Dr. Chris Abashia, wanda ya rasu ranar Litinin, za a kuma yi jana'izar sa gobe Juma'a a kwai da ƙarfe 10 na safe. Allah ƙara mana dangana mu kuma ya kyautata namu ƙarshen. A madadin kowa da kowa, alheri ke muku, fata alheri.